This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 2 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahara da kanun labarai.
Da safiyar yau Juma'a ne wata mota dauke da gas ta fashe a babban birnin kasar Kenya, inda ta tayar da wata babbar gobara da ta kone gidaje da dakunan ajiyar kayayyaki. Lamarin da ya sanadiyar raunata fiye da mutane 270 tare da kashe uku daga ciki. Amurka ta ce tana bukatar ganin an sabunta sauye-sauye kafin ta ci gaba da bada tallafin kudade ga hukumar kula da yan gudun hijira ta Palestina a Majalisar Dinkin Duniya. A yau Juma'a ne Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami a cikin teku a wani mataki na nuna isa.
Kanun labarin kenan. A babin rahotanni za a ji ƙarin bayani kan haramta ayyukan ƙungiyoyin sa kai na ƙasa da ƙasa, musamman ma na lafiya, da gwamnatin ƙasar Kamaru ta yi a yankin Turancin Ingilishi. Sai dai wasu na ganin
maganan Medecins Sans Frontieres za a iya samun siyasa, kuma za a yi samun ɗan ƙashin gaskiya ciki abinda ake tuhumansu da shi da su, kuma abin da suke faɗa. Wato tsakanin gwamnati da Medecins Sans Frontieres da akwai siyasa ciki.
Za a ji fashin baki kan karawar kwata fainal wadda za a yi tsakanin Najeriya da Angola a gasar cin kofin Afirka a birnin Abidjan na Ivory Coast. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari, wanda yau zai leƙa garin fari na birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Da safiyar yau Juma'a ne wata mota dauke da gas ta fashe a babban birnin kasar Kenya, inda ta tayar da wata babbar gobara da ta kone gidaje da dakunan ajiyar kayayyaki. Lamarin da ya sanadiyar raunata fiye da mutane 270 tare da kashe akalla mutum uku, yayin da ake sa ran adadin zai karu. Kakakin gwamnatin kasar Isaac Muara ya ce mai yiwuwa akwai mutane a cikin gidajensu lokacin da gobarar ta tashi da daddare. Muara ya ce babbar motar da ta fashe ba a san rajistar ta ba, tana dauke da gas ne wanda ya sanadiyar ta da gobarar. Sannan wani bututun iskar gas wanda ya yi sama ya tayar da gobara da ta kona wani ɗakin ajiyar kaya wanda yake hada-hadar tufafi mai suna Oriental Goodwin.
Other vehicles and businesses were damaged by the inferno too that started around 11:30 p.m. on
Wakilin AP kenan yake cewa gobarar wacce ta auku da misalin karfe 11:30 na dare ta lalata motoci da ke wurin. Yan sanda sun tsare wani mutum dauke da makami da ya garkuwa da ma'aikata a wata masana'anta mai suna Procter & Gamble da ke arewa maso yammacin kasar Turkiya, tare da kubutar da mutane 7 da aka yi garkuwa da su. Lamarin da ya kawo ƙarshen boran nuna adawa da yakin da sojojin Isra'ila ke yi a Gaza, a cewar ofishin gwamnan yankin. Ofishin gwamnan Kuceli ya ce mutanen da aka yi garkuwa da su ba su ji rauni ba, sannan ya kara da cewa an fara aikin ceto su ne bayan tattaunawar da ake yi da wanda ya garkuwa da mutanen ta cutura. Kamfanin na P&G ya gode wa hukumomi kan yadda suka shawo kan lamarin.
To, an jima kaɗan, Zahara za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Kamaru, inda za a ji ƙarin bayani kan haramta ayyukan ƙungiyoyin lafiya na ƙasa da ƙasa da gwamnatin ƙasar ta yi, musamman ma a yankin Turancin Ingilishi. Awal Garba, gare ka.
Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta haramta wa kungiyar agaji ta Medicine Sans Frontieres gudanar da ayyukanta a faɗin kasar ta Kamaru, sai dai gashi kuma a cikin wannan hali an kama waɗansu fararen fata da motarsu na Medicine Sans Frontieres ɗin a ɓangaren ɗin awalar kasar jamhuriyar Kamaru, inda suke tare kuma ga dukkan alamu suna ba su makamai ne domin gudanar da ayyukansu a tsakar daji da ke can birnin Bamin da yankin da masu ta da ƙasar baya su da 'yan bindiga suke ta cin gashinsu babu babbaka. Na tambayi Alhaji Alidanas a matsayinsa na ɗan adawa a wannan ɓangaren na 'yan awara ga abin da ya ce.
Babu wani abu mai tabbatar da cewa ministan cikin gida ya haramta musu shigowa Kamaru, da yake bayanin da na baka a farko da ya nuna cewa suna nan a wannan gwajin kuma sun ba da lambobinsu. Ni kan ban gwani takardar da Atanganji ya ce ya haramta musu zama a wannan gwajin ba. Irin wani al'amarin da gwamnati take yi wani sa'in tana cakula al'amura, mun yi magana shi a cewa a domin mu yan adawa ne, domin mu yan wane ne.
Wannan al'amari dai da ya kici yake cinyewa, wanda gwamnatin kasar Kamaru ta ce a halin yanzu babu sani babu sabo. Alhaji Sabo shi ma a matsayinsa na jagoran 'yan adawa a kasar jamhuriyar Kamaru.
Mu a matsayinmu Movement de la Resistance du Cameroun, wato MRC, maganan Medecins Sans Frontieres, za a iya samun siyasa kuma za a yi samun ɗan ƙashin gaskiya ciki abinda ake tuhumansu da shi da su kuma abinda suke faɗa, wato tsakanin gwamnati da Medecins Sans Frontieres da akwai siyasa ciki.
Sai kuma Alhaji Abubakar a matsayinsa na mai magana da yawun ministan cikin gida na ƙasar jamhuriyar Kamaru, shi ma ya ce ba a nan gida ke saka ba ga abin da ya ce.
Dama shi wannan al'amarin da kuka yau Allah za ka ce kashi 99 ne na ɓarawo kashi ɗaya na mai abu, yau Allah ya ikonsa. Dama tuntun muna gaya muku, muna muku bayani kuna ɗaukan kaman cewa da yake mu 'yan jam'iyyar gwamnati ne ba maso a taimaka wa al'umma. To ina jin abin da yake son maka bayani kenan akan wannan al'amarin Medecins Sans Frontieres. Ba su kaɗai ba ne, ƙungiyoyi na nan da yawa.
Abin sani dai a nan yau shekaru 5 kenan da ake ta gumsa faɗa tsakanin masu ɗauke da bindiga a ɓangaren masu amfani da harshen Ingilishin Saloniyar Ingila waɗanda suke neman ɓallewa daga ƙasar jamhuriyar Kamaru, amma abin har yanzu ba a cimma nasara ba wajen maido da zaman lafiya musamman ma ta ɓangaren gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Sai dai ana ganin cewa suna samun goyon baya ne na irin waɗannan ƙungiyoyi da suke shigowa ƙasar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Awal, yanzu kuma ga Zahara da cigaban labaran duniya.
A yau Juma'a, Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami a cikin teku a wani mataki na nuna isa. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da shugaban kasar Kim Jong-un ya yi kira ga sojojinsa da su ƙara shirye-shiryen yaƙi a lokacin da yake ran gadi a wani filin jirgin ruwa. Gamayyar Hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ta ce sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu na nazarin harba makaman da Koriya ta Arewa ta yi a yankin yammacin tekunta. Ya ce sojojin Koriya ta Kudu sun gano makamai masu linzami da dama, amma ba su bayar da takamaimai ko guda nawa ne ko irin nisan tafiyarsu da za su iya yi idan an harba su ba. Harba makaman, wanda su ne zagaye na hudu na gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi a shekarar 2024, na zuwa ne sa'o'i bayan da kafofin yada labaran kasar suka rawaito cewa Kim Jong-un ya sake mayar da hankali kan karfafa sojojin ruwansa. Amurka ta ce tana buƙatar ganin an sabunta sauye-sauye kafin ta ci gaba da ba da tallafin kuɗaɗe ga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falastinu a Majalisar Ɗinkin Duniya. Amurka da wasu ƙasashe 15 masu ba da agajin sun dakatar da ba da tallafin bayan da Isra'ila ta yi zargin cewa ma'aikatan hukumar na da hannu a harin ta'addancin da Hamas ta kai na ranar 7 ga watan Oktoba. Isra'ila ta ci gaba da lugudan wuta a wuraren da ta ce na kungiyar Hamas ne a Gaza, ciki har da makarantar da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falastinu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke da ita, wanda aka fi sani da UNRWA. Wata takarda da ake zargin Isra'ila ce ta yada ta, ta ce ma'aikatan 12 sun shiga cikin mummunan harin na ranar 7 ga watan Oktoba, inda 'yan ta'addar Hamas suka kashe mutum 1,200 tare da kuma kama wasu 253 a Gaza.
Ta gaida Zahara Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda ba a rasa sani ba, yau za a yi gwabzawar kwata final tsakanin Najeriya da kasar Angola a gasar cin kofin Afirka a birnin Abidjan na Ivory Coast. Don haka abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu ta tuntubi wani mai fashin baki kan harkokin wasanni da ke kanan Najeriya, Abdulkarim Abdullahi Tsoho, don ya hango mana yadda yake ganin za ta kaya. Sai ya ce,
to ya kake kallon wasan Najeriya da Angola wanda za a buga?
Kwarai da gaske wasa ne mai cike da matukar kalubale ga tawagar ta Super Eagles ta Najeriya, kasancewar ita ce yanzu kasa da ake ganin kusan tafi kowace kasa damar lashe gasar, sakamakon kasancewar ta kasa mafi gogewa da saba kasancewa irin wannan mataki. Najeriya za ta fafata wannan wasa ne karo na 11 da take kaiwa wasan dab da kusa da na ƙarshe, wato quarter final, yayin da Angolan a tarihin ta karo na 3 ne za ta samu kanta a irin wannan matakin. To amma gasar bana kuran tana ta zuwa da abubuwa na ban mamaki. A mafi yawancin lokuta kasar da kake tsammani za ta yi nasara ba ita take ba, kusan hakan ya nuna musamman yadda ake ganin kasashen da koda a jaddawali na hukumar kwallon kafa ta duniya kasashe 5 na farko gaba ɗaya sun fice daga gasar. Yan Najeriya yanzu ita ce kasa mafi kololuwar matsayi a wannan jaddawalin, yayin da kuma za ta fafata da Angola wacce ita ce kasa mafi ta ƙarshe a jaddawali da ta rage a wannan gasa. So kin ga kamar kasa ce da za a ce ta sama da ta ƙasa za su fafata, so amma komai yana iya faruwa. Sai dai kamar yadda kusan duk wanda yake kallon Najeriya zai ga, mai horarwa shi Yusuf Fasiru ya samu dabaru da yadda zai iya buga wasa kuma ya tare ba tare da an samu damar jefa mai kwallo ko kai mai munanan har-hari a wasa da yake buga ba, wanda zai iya ba Najeriya dama, wanda hakan ya sa hasashe kusan ya fi ƙarfi a kan cewa Najeriya za ta samu nasara, amma nasara ce da ba za ta zo da sauƙi ba, wanda kusan duk wasa ne da ake ganin irin cibi da ɗayan nan ka iya samuwa a wasan. Amma dai komai yana iya sauya, sai dai wannan shi ne abin da ya fi ƙarfi kuma hasashe ya fi nuna zai iya faruwa a wasan.
Mai hasashe kan wasanni Abdulkarim Tsoho ke taɓo karawar kwata final wadda za a yi tsakanin Najeriya da Angola a hirarsa da Aisha Ma'azu, wadda amana aikin gafara ita aka fara jin muryarta. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Asu sauraronmu, barkamu da warhaka tare da sake sada da ku a daidai wannan lokacin, inda za mu gabatar muku da shirin na daɗan gari. Shirin daɗan gari shiri ne wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da shi tare da haɗin gwiwar rediyon da take ƙawance da su. A yau Niyaz Musa Azuka na Radio Niya FM birnin Kwanne jamhuriyar Nijar ne zan gabatar muku da wannan shirin, yayin da a yau muka leƙa a can garin Fari da ke cikin komin ɗin Bazaga, Departement ɗin birnin Kwanne, wanda buka tattauna da hakimin garin na Fari wanda ya soma da gabatar da sunan shi.
Musa Salihu sai ya sunana.
To, mun iso a garinku domin mu je menene tarihin garin. Menene tarihin garin Hori?
Tarihin garin Hori kashi biyu yake, akwai Kwannawa, akwai Gobir, akwai Makera. Amma ainihin Hori tanta Makera ta ne, kana ji? Shi wanga ba Gobir da suka sai da aka yaki sai tashi ci kudi ba ku ta daga mura da shi ɗinka a dalgare mu. Sai suka tashi sun gami. To, sai a yi hakimi cikin Makera, a yi hakimi cikin Wanga. Har zuwa haka na ake yanzu gida biyu ne take, amma duka abu guda ne haka, an yi alimiya an tsanya uwa duka. Gida dai na ainihi na sarauta Hori gida biyu ne, kuma gidan gabi da kai jagamin da suke, babu mai hodi wani rolwalin ma wani.
Suwa ne Makera?
Makera Alu Tsoho.
Waɗanda suka hito da wani yanki ne a makera tunda ka ce
to mu dai ga tarihinsu suna an kaske su na an kaske makeran nan
marada suka isko makeran
marada suka kaske makeran amma maza maradi su sun kaske makera da makera makera su an kaske nan
to lokacin tsohon akwai mutanen makeran wasu su
dinka dai na ainihin su dan abin da kwalta yi kai azama bai tayi zama ta tashi ta koma zama bai tayi da ta taso da can ne ce ka wanda bakwannai ne suke su iske sun game kaga na shi zama ga namu kira kaje biyu suka taso sun kuma can suka zamna ka zama uku suka kuma nan kala ga daga tsakkuwa sun ka zamna nan majiya ta tashe su ruwa na majiya ta tashe su to ta tashe su nan sun ta sun kwace to shi ka kan wanda ai uwayen mu sai ta so kuma da sai shekara 12 shi kadai sai mata tai wanda ai uwayen mu ha shi kadai sai mata tai ka kashi kuma tarihin gari duk wannan suke ma ka zama shi ne a shugaban garin nan ko ya wuce cikin na lalabuwa zuwa ga ka tambaya ta ba ayin ka ganin kunna ya rawa sau ne ke ba ni kuma daga kamar sau ne ke ba ko sai ga ka so ka tambaye ni ka ji ainihin hali ta tsaya nan sai sun kuma wannan sun ta zo majalisa ta wace ke su can gaba sun ka zauna amma ku watsin kan wani sun ka taro sun ka taro sun ka taro sun sai an kai alluba tarihin lahiya ganna shi hudi tsohon mu na hada mace abinda sun ka zan babu latti 17 sun ka zan babu ka san da jahilciya ci a mu ne bai karbe mu ba ku tashi mu kuma inda mai da ga shi makiri san ka tuwan ka suke nan kana ji ka shi sai hurta tsaya gata haje da kuma nan namu kira mu sarauta da hakimin nan karda an ce mun an yi gida shugabana an yi idada shugabana an yi hurai shugabana kana sawari na a hwana na da hakimi an yi an kai shugabana a hwana da bar mu bizu shi a yi shi au ubana kana ji Alhaji Hussein Haruna ka ji hakimi hudu suwa kana da sai wanga mana yanzu
ya ne an kai aka zo aka nemi wannan yanki aka kafa shi
turda kasan taitayin mota taitayin duniya na kasan mutum in a lokacin duniya ta da baga ko kada kwanni kaga kwannin nan ba taimaka maka ka hitowa ka in ka da mutane da ka hulɗa da kai sai su biyo ka ai wanda can da ke ya wadata sai mu kuma inda wani ha abin ta shi sai ga yayi wanta haka na abin yake gana su tarihi suka na wayin madada kakannin hasun kakannin duk na san wanda na iske su a kuta mutai gawa da can wuri kaza kai wanda ya samu dajin noma a kai wanda tabarkal da inda wanda yake kai wanda ya wadada dai sai ga mutane to san dogon ce tunga tantaya mutane ta kai gida biyar ko gida goma har zuwa gida 15 minan gaban ga halimi suka bada shugaba ai musa hakimi su ko to haka na tarihi sarauta shike
to yasa aka sama garin suna Hwari
Hwarin dutsen can kwalkwali na tasiri nan da kai ka garin kari ka dinka ne shi ne amma Hwarin dutsen Hwari kai ai ga dutsen ke wani mu amma shi da shi ke Hwari da nan an kawo zama wannan bakon da taso ya iske bokin garin kowa cin kan dutsen duk karkara guda ta hakan kusa da kusa can ga sai dutsen Hwari dutsen na kwalkwali da sama ne babu wani abu ban da kwalkwalin yanzu ka taka hattan dagari sama ka daki shi dutsen wani suka yanka ce amma ya kaso ka hayo nan nan na shi gogan gaba lace shi nan inda ka tausa su shi mai shi su ko so su shi gari kan ga sai shi mai suwa bai hilla ce amma shi ko make da maza zaina da tare shi amma sai ya zanki shi ma kimanin shi asiri shi shi yawa shi ba wallata duk inda sun ka zamna har yanzu akwai zuri a cikin garin ka tare yanzu ba cikin zuri'a tan tashi su a hakimai na hillani
shi gogan
zuri'a ta tana cikin gari ta gari ga za mu tare muke muku fata ka zanga guda ta raba mu
wata jarumta gare shi sosai
ki za kware ku kana mu ga hudun wayan mu ba zarumina babban zarumina mayakina har yanzu akwai zuri'a ta tana cikin garin gana mu lokacin da duk inda kaka da sun ka gusa shi a tare shi duk sun gusa tare shi yanzu shi a hakimai hillani zuri'a shi yayi dis shi ne jikokin sai an jikokin sai ma bare ma an kasaji kashi jikan shi sarauta ta hillan ta sarkin Fulani islam ga ba sarkin Fulani ba da zaka gari ne da shi koma ta tare na maka dukkan kun ga uwaye musun kace lokacin in lahuwa da matsala ana lahu ko wannan awaki ai na raƙuma ai na shanu to shi in yazo amsa ka san shi lahu fulani bai da matsala saboda wace suke to ko izu daji ya samu lahu na hillani ya iska an dakran inda namu maihi shi kadan ta bai lahu gidan kuma tun da dabba kana wata ka lahu shi in ya faɗa mai sai dauki kudi shi bashi shi ko daga ba an sai sauna abu sai a bashi kudi amma sai kudin shi shi ba namu hakimi ko mu hakimi ko an sarki to amsa lahu aw kai ba ka an tarihi ne jaga obana kama suka ce muna lokacin da aka yakin nan in mai aka sun ka to magari ko ba sai ana cewa yankin nafin ba to kuma irin shi ne an ka ce yo muna son buru gari ka gama ci garin nan to lokacin da mu sun ce bacci a garin kai
ga lokacin nan
ga lokacin nan bacci a gari kai yanzu kan zamani ya lalace yanzu kan shi amma da kake cikin daki an ka ce ba in kai an ce bara ita bara ya gata kaga do hakimi da kan ce daga ce alhurma magaji amma duk hakin ka an dada hor ko an dace bara yana ka ta musarauta bara ta mu ka daki gidan sarki
ni a kunshi cikin bara yake na
kada farsabobi wanda mutanen da kai awo su a kunshi cikin su kan bakin kwatancin da uwa musun kan kai na dan su yin lokaci sun kace mun da akwai ma in aka ce hada huta ce an kace har huta cikin gari gobara za a sun kace akwai wasu layin da idan aka zo cikin hutar an ka kada to ko kowa shi zaman shi muta za ta yi kowa shi zaman shi muta ni ma na shi ga uba na wannan kokon na wata martaba ta layin huta kuma aka ce huta ta kama cikin ta gobara haka to da sun kazo an kada kokon cikin gobarar tan ta tashi huta ta mutu
kuma kaga haka
ina gani da wayo nan an kaga wanga ba dai babu yi ba ga obana wannan kokon shi ke wanga tarihi ba sai Allah ko mun sai dai magana mun iske ba mun so yi sun bar shi nan kakan nan musun yi sun bar shi nan aka ga dakin mu shi ke ko ya wani abu sai mu ko mun gyara shi wani mun kaska ba mu sai
baraye hakimi kenan
baraye hakimi wali
mutanen fari wace kabila ce
akwai kwannawa akwai gobara gobara shi kaga su a da cha gida biyar da shidda kwanna su a da tar da goma to duka dai kasan dai duka dai ganin abin shi ka ta da guda dai guda ta dai lalle ba an ce akwai zaukaki wanda suka zaka ba ma wayan malika kannan kamar ka gariya shi amma sai ka zo ka zama cikin shi kana nan kai aure har kai dan kashi aure har miya shi kanan kanan an garin kenan amma dai ainihin su dai gobirawa na da kwanna babu buru cikin su babu abin ga cikin su sai dai balacin hada maka ainihin balacin hada maka gogan shine addatan gari a dai kwan zaka dai nan su dai su an ka iske ta da tare wadannan mutanen
to garin ya kai kamar shekara nawa da kafa
to yanzu anan kuma kasamci 300 mun kai kasamci dan ko ba rawa ne haka kamar su kaga saka ya tambayar muka ce mai yau ga gari 300 muka kai kasamci
shekara
awo shekara 300 muka kai kasamci tunda dai ka san da inda ka san an ka ce kakan ubanka yayi ubanka yayi shi ma hagga ubanka yayi hagga diya ne ji kokin shi ai ka san ku lokaci ya dai sai muna kwatanci mai san kashe mun da dai tsakanin shekara 300 ko 300 ba dan abu kadan saboda ni saboda zaman da kan mai haye kai zaman nan biyar gari ne yayi zama na biyar amma shi kan wanga zama na ta din tsakanin shi 200 da 200 mun kai kwatancin shi shekara 200 na an yi hodita daya tsaf ba wanga zama ba ba wancan zama ba wanga zama ba wanga zama ba ta dai tsaya na wanga zama gashi ɗaribi muka makwatanci
ga yanzu menene sana'ar mutanen garin hori
noma da noman damana da noman rani sai masu ɗan hali shagunan su na kasuwanci sai kuma akasari in ka duba yau ka nan ta da yaro sai ga sakane ta yi a wurin bida Ghana Lagos nan dai sauran su duka amma dai abin da a sana'ar mu dai daga noman gada damar an ya wuce sai noman rani daga noman gada rani ya wuce sai masu hali ne kasuwanci su shagunan su ko wata sana'a hakan ga yau da shi zai hewa cikin garin mu
akwai garuruwa waɗanda ke kewaye ga garin fari
kwarai ko ga gidan gare mu kwarab ta yammanti goma ta shi ma sai mace mai hori karama amma hakiminsa daban namu daban kwarba aka ce bai ga hannun ka hita nan gari gabas kana karacin kan gari ko ka kafa da ita mutum kawai mutum da ita ta yammanti goma ta akwai nan ruwahi nan yamma akwai yalwa hannun ku kasa akwai bazaga ita ta kuma dimmo nan ku ketarin kwalta sai an buta da shetau da sauransu jar kasa su an makewa garin hore insha Allah dan dai karkaran wannan ta mu da wada tafari ba mu da iyaka da ita sai an buta da iyaka mu akwai dan gari na hulani ma da amma da ayi cikin hore an kai ma da cikin hore an kai ma da dan lokacin uwa muka ce mana lokacin nan aka tsaye su ma dawa hore take komai din hore ta cikin hore take ma da wallahi na komai same mu tare ko musu ya same su tare ita ko an buta ainihin ta madannan na sai suka tashi sun kai yayi ko ta sarauta hakan ga suka yayi ko ta sarauta hakan ga ni ka su a kai ka su a ni ka su a kai ka su sai sun kai hasun kai hada zaman ga dan ce ka na uku din da nan an buta sun ka tashi suka koma an buta to sun ka zo sai sarki ci su te su sai sarkin ba da hakimin ba daga yin roki alhurma ya roƙi alhurmar sarki ce a bar su su zamana ya ce to in ku sun zamana nan sun zamana alhurmar hori kaga an hagi an buta alhurma na amma alhurma ta hori shi sarkin ku ne ce in sun ka zamana nan ka ce in tsaye suna ishe su in sun zamana alhurmar hori amma da mamu da horin na sarauta ta hada su sun ka kai ka bida ni in bida wa da kare hakan ko yan wa da kare wa da kare in babu hankali kwance sai ka ce gaba da kai ko wani hushi za kai kaji amma hayan ta za a buda alhurwa hori wadai na
to wani matsaloli yanzu haka kuke fuskanta mutanen hori wanda kuke neman magabata su share muku hawaye a yanzu haka
to wanda muka bukata magabata su share mu hawaye tada ka san shi abu harkar ta duniya ana talaka kullun dan son abahina amma kan da matsala akwai matsala
kamar wace irin matsala
to yanzu kan da shi talaka abin da bukata ta da Allah ya hore mai Allah bai bayar ya bashi rashin halin abin da zai ci har da an ka bashi mishikaji dadi don bai samu ba matsala kun ba abin da ba da ce sai dai shi Allah sauki sai baka mallaka duka ga proje ta muka gani ita da kadan tallafa mu talakawa saboda ta duggari ta yayi da su duggari ta yayi da shi duggari ta yayi da shi proje to amma magabatan yanzu da haka in an ka ce ka abu ya dan rangace ga kasa ana tallafa mu talaka to nan da babu wannan tallahi nan tallahin da akwai yanzu gana na meri in an ka ce an ka tsaba kuma ko ta kuɗi ta ba ci an kai sai dai ina abin sha jika 20 a ce ku biya jika 12 ko jika 10
to ni a fatan ku a gaba
a fatan mu Allah ya ubangiji shi sa a dace ubangiji Allah sa dace wanda kani ya ba mu alherin su ubangiji Allah sa ba su su ba mu bakin fatan alherin mu kenan wanda ka bukata su ba mu alheri su tallafa mu wannan ubangiji Allah shi cika su ne su
masu sauraron mu duka duka a nan muka karshen wannan shiri na da dangare wanda Niyas ban Musa Azeka na radio Niya FM Binnan Kwani na gabatar muku da shi sai kuma wani karo idan mai duka ya kai mu
to masu sauraro a mana aikin gafara ba za mu iya kawo muku wato takaitattun labarai ba saboda abubuwan da suka fi ƙarfin mu yanzu dai sai a jira a saurari shirinmu na yau da gobe.